أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايعك أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غوديا غا الله سبحانه وتعالى دي قدر تامن حدوا وانن يمتنا الحميشي أكو غواتنا بير هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شكرا تدوب ديا دادري حدود أربعين دبيو وان ديدا چي وشابك يموتن شابيو ميلادية تا دوبو بيو دا أشرين إن شاء الله تعالى درسينا قوم شادايا أتكل التاهي شرح السنة نا الإمام أبو محمد حسن ابن علي ابن خلف البربهاري واندرس شكرا تا داري أكو دا أشرين دا ترى كنا وانا نسي زمن تومان درسينا قوم شادايا مالين درسينا واندرس باتا مالين ينا من مغانا أكا أبندي شاهي الأمر نسكي a duk lokacin da mutun ya saki mace saki dai har guda uku to la tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghaira matashir karatu a yau malike cha wala yahillu da mumri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa yashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa bi ihda thalathin zinan ba'da ihsan aw murtaddin ba'da imanin أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة بايا مالي نيامنا مغانا أكا أبن دي شاهي بياني أكا حركا سكي سي مالي نزي چيغا بدا يمنا بياني أكا أبو بوان دسوكي أكيدا ندكا ونمتم إيماني مالكي تشا ولا يحل بايا حلتا قولا واحدا بايا حلتا ده ممرئ مسلم جنن متم مسلمي بايا حلتا وني مسلمي يزو يزبر ده wannan jinin nashi بمعنى زبر ده jinin shi ka kashi shi haramun ne wannan mutum muslimi wanda yashhadu an la ilaha illa allah ya shaida ba abun bauta bisa ga cancanta sai allah sannan kuma wa yashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya shaida lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan allah ne sannan kuma manzo ne na allah to wannan mutumin jinin shi baya halatta illa bi ihda thalasin sai dai a dalilin in ya aikata wasu abubuwa guda uku kamar haka duk da kasancewar shi musulmi duk da kasancewar shi yana shaida ba abun bauta bisa ga cancanta sai Allah duk da cewa ya yarda annabi Muhammad manzon Allah ne bawan Allah ne to amma idan ya aikata waɗannan ayyukan sai su zamanto a matsayin haddin da za a tsaida a saman shi a dalilin wannan aiki da ya aikata na ba daidai ba daga cikin waɗannan ayyuka malike cewa zinan ba'da ihsan shine a kama shi da halin cewa yayi zina bayan ya taba yin aure ko bayan ta taba yin aure sai aka kama mutum kamawa irin wanda addini yayi bayani akai na a samu shedu guda hudu tur aka tabbatar ko kuma shi da kanshi ko da ba a ganshi ba yazo yayi yarda i'tirafin cewa yayi to a lokacin za a jehe shi hariya bar duniya ko za a jehe ta har ta bar duniya to wannan duk da cewa musulmi ne amma a dalilin wannan aikin da ya aikata ko a dalilin wannan aikin da ta aikata wannan zai bayu zuwa ga jinin mutun ya zamanto halal azbar da shi saboda kasancewar ya aikata abin da yake na alfasha tare da cewa ya taba yin aure ko kuma ta taba yin aure sannan mutun na biyu malike ta aw murtaddin ba'da imanin ko mutumin da yayi ridda bayan yayi imani mana musulmi ne a da daga baya sai ya komo sai ya bar musulunci ya shiga wani addini daban to wannan shi ma abinda za a tsayar akan shi shine a kashe shi saboda kare gurbata al'ummar musulmai da sauran irin abubuwan da suke da alaka da barin shi da yayi imani saboda a kariya mutane addinin su a dalilin haka shi kuma za a kashe shi abu na uku mali ya ce aw qatala nafsan mu'minatan bi ghairi haqqin ko kuma ya kashe wata rai mai imani ba tare da haƙi ba mana ba ta yi abin da za a kashe ta ba haka kawai sai ya kama ya kashe wani saboda wani abin da bai takara kariya ba na rayuwar duniya kuna makamancin wannan wanda wataƙila har yake shelanta cewa zan kashe ka in yi kasanka subhanallah mali ya ce a dalilin haka fa yuqtalu bihi shi ma sai a kashe shi ƙarin bayani zai zo insha Allah akan abin da ya shafi kisa mali ya ce wa masiwa zalika ya ce duk abin da ba haka ba ba waɗannan abubuwan da aka ambata ba na baya ya ce to a fadamul muslimi ala muslimi haramun jinin mutum musulmi akan dan uwan shi musulmi haramun ne ka zubar da jinin shi haramun abadan haramun ne har abada hatta taquma sa'a mali ya ce har tashin kiyama to karkashin waɗannan masail din da malamin ya ambata anan na abin da ya shahi musulunci wanda musulunci ya zo ne saboda ya kiyaye mutuncin dan adam ya kiyaye jinin shi ya kiyaye dukiyar shi ya kiyaye dangantakar shi yanzu bayanin da malamin ya mana a wancan gaba ta baya kaga bayani ne akan kiyaye abin da ya shahi dangantaka tunda magana ce akan abin da ya shahi aure yanzu kuma anan malamin zai mana magana akan kiyaye mutunci da kiyaye dukiya da kiyaye jini to dama iya daga cikin al-daruriyatu al-khams ko kuma kace al-kulliyatu al-khams bi ma'ana abubuwa guda biyar wanda addinin musulunci yazo ya kai ya kawo dan yaga cewa ya tabbatar da su sun gudana a yanda ya kamata a kiyaye dukiyar mutane da haka aka haramta sata aka ce wanda ya sata ya kai nisabin da za a mishi uquba ta hanyar cire tafin hannun shi addinin musulunci ya hana zinace zinace saboda kowa ya san daga wani gida ya hutu kowa ya san baban shi ya san mahaifiyar shi ya samu kulawa da mutunci a dalilin abin da ya shahi kulawa da jini kuma aka hana wani ya kashe wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ya yi hajjin bankwana hadisi ne wanda iya cikin Bukhari iya cikin Muslim hadisin Abu Bakra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram manzo Allah ce ku rubuta ku aje ku sani cewa lalle jininku ku musulmai tsakaninku wa amwalakum haka kuma kudadanku ko kuma dukiyarku a tsakaninku wa a'radakum da mutuncinku a tsakaninku hara alaikum haramun akan ku haramun ne wani ya ci mutuncin wani haramun ne wani ya zubar da jinin wani haramun ne wani ya ci dukiyar wani in ba tare da son ran shi ba sana'a wani hadisi na daban wanda Imam Muslim yazo da shi hadisin Abu Hurairah Allah kare da gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta kullul muslimi ala al muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu kowane musulmi akan dan uwan shi musulmi haramun ne ka taba jinin shi ka taba dukiyar shi ka ci mutuncin shi a dalilin haka aka hana duk wani abin da yake da alaka da yi da mutane da gulma da batanci duka baya halatta wani mutum mai imani ya tabbatar da wannan abu akan dan uwan shi musulmi to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalinmu akan mu kiyaye da waɗannan abubuwa sannan wani hadisi na daban wanda hadisin iya nan a cikin Bukhari iya cikin Muslim hadisi Abdullah dan Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah fa idha qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum ala Allah ta'ala manzo Allah yace an umurci ni akan in yaƙi mutane har sai sun shaida sai sun ce ba abun bauta bisa ga cancanta sai Allah in suka aikata haka to asamu minni dima'ahum sun kubutar da jinin su game da ni bazan yaƙe su ba kenan in dai sun tabbatar da kalmata la ilaha illallah wa amwalahum sanaka bazan taba dukiyar su ba illa bi haqqil islam sai dai a wani abu wanda yake da haƙƙi ne na musulunci bi ma'ana za a taba dukiyar su ta hanyar amsan zakka sannan kuma za a taba jinin su idan zamanto mutun ya aikata misali ya aikata aiki na alfasha na zina bayan ya kasance ya taba yin aure kaga wannan wani abu ne wanda kuma musulunci shine tabbatar da shi sannan in suka hudu wannan kalmar la ilaha illallah wa hisabuhum ala Allah ta'ala hisabin su yana wajen Allah mai girma da buwaya kenan abin da yake cikin zuciyarsu wannan kuma al'amari na Ubangiji subhanahu wataala. Dan haka dai duk mutumin da zai aikata wani aiki wanda yake yana warware musulunci, to wannan mutumin za a hukunta mishi cewa lalle yayi ridda. Misali mutum zai ce bai yarda misali da sallah ba, ko ya ce bai yarda azumi ba, ko kuma ya ce bai yarda kaza ba, to wannan mutumin yayi ridda. Abinda ake bukata a gare shi yanzu ya tuba. Fa in taba, in ya tuba halas, wa illa qutila, in kuma yake ce a shi ba zai tuba to za a kashe shi. Himayatan lid-din, saboda bada kariya ga addini. To wannan shine abu na harko daga cikin abubuwan da malam ya mana magana akan su. Kenan abu na harko, duk mutumin da ya bar duniya, ma'ana mutumin da yana ciki ya bar addinin shi, wannan mutumin za a kashe shi. Sannan abu na biyu daga cikin abin da zamu iya huddowa daga cikin wannan bayanin da malam ya a wannan gaba, yana ɗaya daga cikin abin da yake halatta jinin mutum shine kisasi. Kisasi za a yi, bima'ana za a yi an-nafsu bin-nafsi. Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi wal udhna bil-udhni was sinna bis-sinni wal juruha qisas. فمن تصدق به فهو كفارة له. سنة ونور الله كتا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباء بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. سيتي ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana mana a can cewa annan nafsa bin nafsi, wa katabna alaihim fiha annan nafsa maqtulatun bin nafsi, cewa duk mutumin da ya kashe wani to shi ma kashe shi ake a ka'ida addini. Amma ka'ida ce ta dan adam a yau, ana ga cewa wai in ya kashe sai dai ya kasu, saboda ka a rasa wancan a rasa shi ma wannan da sauran tawilat wanda suke yi, wanda tawili ne wanda hatta da hankalin ɗan adam yana yaƙi da shi. Idan mutum ya san cewa in ya kashe shi za a yi, wallahi ba zai kashe ba. Wanda wannan kuma ita ce ta bayu zuwa ga magana da Allah yake cewa walakum fil qisasi, kuna da a cikin qisasi. Aka ce qisasi shine in mutum yayi shi ma a mushi, ana in ka kashe a kashe ka, ka hudda ma wani haƙuri kai ma hudda maka haƙuri, ka hudda mushi hanci a hudda maka hanci, ka hudda mushi kunni a hudda maka kunni. Wannan shine qisasi. Cha Allah yake cewa a cikin wannan kisasin akwai hayatun, akwai rayuwa a ciki. Ya ulil albabi, ya kuma abuta la hankali lahiyyi la'allakum tattaquna, tabbas za ku samu tsoron Allah idan kuka aikata wannan abun na kisasi, saboda doka ce ta Allah subhanahu wata'ala. To daga shi al-qisasu yusabbibu al-hayat ma annahu qatlun, li'an al-qatil idha arafa annahu sayuqtalu amsaka 'anil qatl. Kisasi in aka yi shi akwai rayuwa a cikin shi, dai da cewa kashe shi ne zai, amma Allah ya ce akwai rayuwa a ciki. Kaman yaya? Saboda shi wanda zai yi kisan, in ya san in ya kashe shi zai, wallahi ba zai kashe ba. In ya san in ya kashe shi ma kashe shi zai, ba zai ba. Da haka kaga kenan rishin yin shi sai ya bayu zuwa ga kamewa game da kashe wancan. Kaga shi wancan ya rayu, shi ma wannan ya rayu. Wannan shine rayuwa. Da haka kisasi sababi ne na wanzar da rayuwa, kuma rayuwa ta yi kyau. Amma daga lokacin da ka ji mutane suna cewa zan kashe ka in ya kasanka, mala in ya san kashe shi zai, ba zai kashe ka ba. Amma dama ya sani, la'alla iya da dogon hannu, la'alla iya da magana, la'alla za a kama kafa da suwani, a rurruha, a rurruma, a yi wane ne, haka sai ya sa a yi tabarar da rayuwar mutane ana gaba komai bane ba. Kenan in dai za a bar mutumin da ya kashe, a ce a kama shi a kashe shi, yana cin karo da huququl insan, ma'ana haƙƙin ɗan adam, kamar da ake hudu a yau, a ce haza yatanafa ma huququl insan, ala hadhal asas yutrak wala yuqtal, sai a kyale shi ba za a kashe shi ba. To wannan yana sabbaba zubar da jini mai yawa, saboda su ɗan uwan wanda aka kashe ba lalle bane su ma su yarda. Amma ya kashe shi saboda wani abu, shi ma ana zuwa a kashe shi kenan, an wuce wajen, sai ai hazihi bitilka, ko an muku wancan, ko kuma an muku wannan, kenan kowanne ya rasa nashi daidai, shi kenan an kare. amma rishin kisasi yana aifar da zubar da jinanan mutane da yawa, sannan kuma yana kawo rishin zaman lahiya a cikin al'umma, sannan yana kawo da rishin yarda a cikin al'umma, sannan yana sabbaba banna da yawa, sannan kuma zai sa a yi zamanto ana yawan kisa da yawan zubar da jini, wanda wannan shine ɗabi'ar jahiliya. Sai ka ga fami da fami ana yaƙi tsawon shekara 40, imana yaƙin sai zama abin gada, in kai ka zo ka yi hidanka sai ka ce to kaga mu da suwa ne akwai jini tsakaninmu, kenan akwai jininmu da za a bi, dole a zo a yi kaza kaza, in ma mun mutu ku ku ci gaba da ganin muka tsaya. To hatta a wancan jahiliyyar ma suna cewa al-qatlu anfa lil-qatli, bi ma'ana idan kashewa shine yake sa a ƙarar da kisa. Ai qatlul mujrim anfa lil-qatli fil mustaqbal, mutumin da misali ya kisa ya kashe sai aka ma kashe shi shikenan, amma ya kashe aka bar shi yana ta rayuwa yana ta abin da ya ga dama da sauransu, kaga zai bayu zuwa ga gobe mahalle ya sake kashe wani, jibi ma ya sake kashe wani, haka da aka da iya ɗaya daga cikin abubuwan da zai sa mutum a kashe shi duk da cewa musulmi ne idan ya zamanto ya yi kisa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duniya da abin da ke cikinta ya gushe, da Ka'aba da take ciki, da harami na Makka, da harami na Madina, da masallacin Qudus, duk wani wurin da ka sani masallataiya ne, wurare masu daraja masu kima a wajen Allah. Manzo Allah yake cewa zawalud dunya ahwanu ala Allah, gushewar duniya da abin da ke cikinta yafi sauki a wajen Allah sama da kasharan mumuni guda daya. Da haka duk a lokacin da kaga kisa ya do a cikin al'umma, to ka tabbatar da cewa alama ce daga cikin alamun tashin kiyama, wanda manzo Allah yake cewa la yadri al-qatil fi ma qatal wal maqtul fi ma qutil, wanda ya kashe bai san me yasa ya kashe, wanda aka kashe bai san me yasa aka kashe shi, haka kawai ya waye gari ya huto, kawai ji wani ya sa mishi dalma, ya sa mishi kartushin yana hut, ko kuma kawai ana cikin cuwacuwa na rayuwa, ko a cuwacuwa na addini, ko a masallaci, ko a kasuwa, ko a ina ne, ko a tasha, ko a zo a nasaba mutane ba su san ban me suka yi aka kashe su, shi ma wanda ya kashe san in ka tsira shi ka tambaye shi me yasa ka kashe su bai sani ba. Yanzu misali bam din da za a haga a kasuwa, ka san da zai tashi, in kai suwa ne ne kake ga cewa su ne kamata a kashe, an aka ce kasuwa ai mu hada kowa ce, kuma bi tahdidi ba ku san ba suwa ne ne a wurin lokacin da abin zai tashi, kaga kenan wanda ya kisa ma bai san ba me yasa ya kashe shi, wanda aka kashe shi bai san me yasa aka kashe shi. To Allah kiyaye irin waɗannan abubuwa, kuma kusan ana muna iya cewa a yau muna cikin su. Za ka kisa dai haramun ne, dai yanda za a zo a rika magana akan haƙƙin ɗan adam, haƙƙin ɗan adam shi wanda aka kashe bai da haƙƙi, idan kai kana da awacca shi wannan ka kashe shi saboda haƙƙin ɗan adam, kula da girmama ɗan adam, shi wanda aka kashe an girmama shi ko an kula da haƙƙin shi, me ya aka kashe shi? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya da hadisai da yawa akan abin da ya shahi hattara da hankali da abin da ya shahi kisa. Banna ce mai girma tana iya aifar da komi a cikin rayuwa, tana iya aifar da komi a cikin ƙasa. Abu na uku da malam ya ambata a cikin wannan wuri shine duk mutumin da zai aikata abin da ba daidai ba, bazawari mazinaci, athayyibu zani, wa thayyibu huwa alladhi wati amra'atahu fi nikahin sahihin, mutumin da ya kwanta da matar shi a cikin aure ingantacce wanda addini ya yarda da shi, a cikin wannan yanayin kuma sai aka kama shi ta rana da wata yayi alfasha, ko aka kama ta ita da wani tayi alfasha, to a wannan lokacin jinin su ya halatta, kuma abin da za a musu shine ar-rajmu, za a jehe su, kamar da a cikin darasi na 9 ne na 18 akwai bayanin ya gabata anan. Kenan wannan shi ma iya ɗaya daga cikin abubuwan da duk mutumin da ya hau saman shi kenan abin da za a musu shine kashewa. Sannan kuma daga cikin ababen da malam ya ambata a wannan bangare, duk mutumin da ya sauya addinin shi, man baddala dinahu faqtuluhu, manzo Allah yake cewa duk mutumin da ya bar addinin shi ya sauya shi, manzo Allah ya ce ku kashe shi. A cikin wani hadisi wanda yake cikin Bukhari da Muslim, hadisin Abdullahi dan Mas'ud, manzo Allah yake cewa wattariku li dinihi al-mufariqu lil jama'a, wanda ya bar addini shi ya rabu da jama'a ku kashe shi. To waɗannan su ne ababen da malam ya ambata mana a wannan wuri. Kenan dai baya halatta jinin mutum mai imani a zubar da shi, wanda wannan mutumin ya shaida ba abin bauta busa ga cancanta sai Allah ya tabbatar da cewa lalle Annabi Muhammad manzuri na Allah, kuma bawani na Allah, baya halatta jinin shi sai in ya aikata wasu ɗaya daga cikin abubuwa guda uku. Abu na farko ya zamanto ya an same shi da alfasha na zina bayan kasancewar ya zamanto kamamme ta hanyar yayi aure. Abu na biyu ya zamanto ya ridda ya bar addinin shi ko kuma ya kashe wata rai. To a dalilin waɗannan abubuwa za su bayu zuwa ga duk da cewa musulmi ne amma za a kashe shi. Sannan kuma bayan waɗannan abubuwa kuma baya halatta a zubar da jinin mutum wanda yake musulmi ne. Sai malai ci gaba da cewa wa kullu shay'in mimma aujaba Allahu alaihi alfana yafna illa aljannata wan nara wal arsha wal kursiyya was sura wal qalama wal lawha laysa yafna shay'un min hadha abadan thumma yab'athu Allahu al khalqa ala ma amatahum alaihi yawm al qiyamati wa yuhasibuhum bima sha'a fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wa yaqulu lisa'iril khalqi mimman lam yukhlaq lil baqa'i kunu turaba. Maliki ciwa wa kullu shay'in kumi da kasani mimma aujaba Allahu alaihi al fana wanda Allah ya wajabta mishi karewa yafna zai kare illa al jannata wan nar banda al janna da wuta wal arsha da al arshin ubangiji wal kursiya da kursi da wasura da wannan kahon wa wal qalama da al qalamin nan wanda awwal ma khalaq Allah wal lawha da al lawhul mahfuz. To waɗannan abubuwan guda bakwai wanda malai ambata anan su ne abubuwan da ba sa karewa, ma'ana saboda Allah ya wajabta musu rashin karewa. Laysa yafna shay'un min hadha abadan ba wani abu ɗaya da zai kare a cikin waɗannan abubuwan da aka ambata guda bakwai kafkin su. Summa yab'athu Allahu al-khalqa ba haka sai Allah ya tayar da mutane a tado da kowa daga cikin kabarin shi. Wannan mutane za a taso alama amatahum alaihi yawmul qiyama game da abin da Allah ya kashe su akai. Duk irin aikin da kake aikatawa na alheri ne zaka tashi kana yin shi, na sabanin shi na sharri ne zaka tashi kana yin shi. Shi yasa dadam ya nisanci ayyukan banna da sunan cewa zan tuba zuwa gaba. Ai baka san ba zaka kai gaban ko ba zaka kai ba, la'alla kana cikin abun tsamo-tsamo nawa kuma suka mutu a irin wannan yanayi. Wa yuhasibuhum bima sha'a Allah zai musu hisabi ya musu sakamako da abin da ya ga dama. Fariqun fil jannati wasu mutane a gidan aljanna Allah samu a cikin su. Wa fariqun fis sa'ir wasu jama'a kuma a cikin gidan sa'ira Allah kare mu. Wa yaqulu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce li sa'iril khalqi ga sauran halittun mimman lam yukhlaq lil baqa daga cikin waɗanda su ba a halicce su ba dan su rayu dan su wanzu dan su ci gaba da zama har abada. Sai a ce Allah ce musu kunu turaba ku zamanto ƙasa. To lalle tabbas duk abinda Allah ya wajabta mishi karewa zai. Allah ce kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram كل الخلق يفنون ولا يبقى الا الله عز وجل للي كوا زي قاري كوا زي متو. الله يقول كل نفس ذائقه الموت كوا تري ذات دندني متوا. الله يقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله زي بوسا ا cikin wannan kaho kowa ya mutu duk abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasai sai abin da Allah ya ga dama. Ma'anar illa man sha'allahu ay al mala'ikatu aw al huru fil jannati nam Salih al Fawzan yake cewa illa ma sha'allahu za su zamanto mala'iku ko kuma al huru, ma'ana wannan wanda Allah ubangiji yake bada labarin su hurul ayn a cikin gina aljanna. Sannan kuma ya ce wallahu alam Allah shine mafi sani. Alayati halli kowa zai mutu daka fa kullul khalqi yamutuna kowa zai mutu a cikin halittu gaba daya summa yub'athuna yawmal qiyama sannan kuma Allah ya tayar da mu gaba daya gobe kiyama. Shine Allah ya ce summa innakum ba'da zalika lamayitun summa innakum yawmal qiyamati tub'athun ku fasari cewa ku kinnan lalle tabbas bayan wannan rayuwan za ku mutu, zaka mutu, zan mutu, zaki mutu, za mu mutu gaba daya. Shi ina am abaina muna so ko ba ma so, mun shirya ko mun shirya ba. Shi yasa ake so kullum mutum ya zamanto a cikin yanayin alaƙarka da Ubangiji subhanahu wataala alaƙa ce mai kyau. Ko da Allah zai kadarta maka mutuwa to baka da matsala tsakaninka da Allah subhanahu wataala. Allah ce summa innakum yawmal qiyamati kuma ku sani cewa lalle ku kin yawmal qiyamati a gobe kiyama lalle tabbas tub'athuna za a tayar da ku a wajen Allah subhanahu wataala. Dan haka mutum musulmi ya rika tuna irin waɗannan lokuta, ya rika tuna ƙarshen shi ya al'amarin zai kasance. Wannan ya taimaka maka akan yawan tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma da ya rage kwaɗayi da hamzari da kake bayarwa zuwa ga abin da ya shahi rayuwa na duniya da neman hada kan abubuwa na duniya wannan zai taimaka maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tazakkaru hazimil lazzat ku rika tuna hazimal lazzat ku rika tuna abin da yake yanke jin dadi ita ce al maut manzo Allah ya ce fa innakum lalle ku kinna la tazkurunahu fi kathirin illa qullala aw qallala ba dalle da yawan ku ba ku tuna abin da ya shahi mutuwa sai dan abin da ba a rasa ba mafi yawanci daga cikin musulmai za ka ga arabka ne ake kawai duniya ake dubawa rayuwa kawai ake dubawa kai ka ce mutum idan ka ga yana wasu abubuwa kaman ba zai bar duniya ba haka mutum wajibi ne ya rika tuna cewa lalle a yanda yanzu kana nan ina nan za a zo a wayi gari bana nan bakiya nan bumma nan gaba daya mun kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan aikin da muka aikata a nan gidan duniya shine abin da zai zamanto sakamakon da za mu samu a gobe kiyama haka mutum yi hankali yayi kokari matuka ya ga cewa yana aikata ayyuka managarta kamar yanda wani yake ambata cewa akhi qad tala lubthuka fil fasadi wa alhaka takathuru an rashadi tabassar qaddana minka adh-dhahabu wa bi'sa zadu zaduka lil ma'adi saba minka alfuadu falam tuzighu jihadun nafsi awjabu fil jihadi ra'aytuka qad aradta ila ad-dalali wa khutta ila mutaba'ati alfuadi wa qadatka alma'asi haythu sha'at akhafu 'alayka min yawmi at-tanadi wa sara dhimama qalbika fi yadayha فألفت كمرأً سلس القياد لقد نوت للترحال أو لقد نوديت للترحال فاسمع نداء الزارعين إلى الحصاد يناديك المنادي كل يوم فلا تتضامنن عن المنادي كفاك المشيب كفاك مشيب رأسك من نذير معنى ونيك أنبت وسوء أبيات واندسونا سادن أدم يرقجين تشيواها للي واجبين أغريشي يكاما ya shiga cikin tetayen shi ya kama hanyar da ya kamata wanda ta kai shi zuwa ga tsira la siyama irin wannan lokaci ba mamaki sai kaji a cewa ne kawai ya mutu baka tantance sai kaji an ce wacce ta mutu sabab ga sunan malam burjik yace akhi yace ya kai dan uwana qad tala lubthuka fil fasadi hakika da wamaka a cikin banna yayi tsawo bana kowane lokaci kana cikin ayyuka na banna wa alhaka takasuru an rashadi ya shagaltar da kai neman tara dukiya game da abin da ya shahi shari'a kawai kai duniya kawai kake ma za kai ƙarya kai kage kai zalunci kai yaudara kai wane ne saboda dai kawai kai dai ka samu duniya tabassar ka bude idanunka da kyau qaddana minka adh-dhahabu kai hankali la'alla zuwanka zuwa ga Allah subhanahu wataala komawanka zuwa ga Allah ya kusanto wa bi'sa zadu zaduka lil ma'adi tirda irin guzurinka wannan guzurin da kake da na tashin kiyama bimana guzurin baka tsina na wani abun kirki a cikin shi ba kenan kowa ya kama jikin shi aikata abin da ya kamata saba minkal fuadu falam tuzihu zuciya ta doke ka ta doki fansanka bimana ta doke ka kana ta aikata abin da ka aikata ka biya son zuciyarka ka sani cewa jihadun nafsi awjabu fil jihadi bimana gogwarmaya da zuciyarka wajen dora ta aikin alheri wannan shine mafi girman abin da za a cewa jihadi ra'aytuka qad aradta ila ad-dalal ga kanin gaba ɗaya ka sakankance ka kama hanya zuwa ga bata wa khusta ila mutaba'ati al-fuadi kuma kana ta bibiyan zuciyarka wa qaratka al-ma'asi saban Allah ya shine jagoranka shi ya ja ka haisu sha'at inda suka ga dama su saban Allah akhafu alayka min yawmi at-tanadi yace ina jiye maka tsoron ranar tashin kiyama bimana alayati hal mutun yi kokari wannan daman lumhashin nan da muke dama ci kuma wannan daman tabbas za ta kubce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi man akyasu nas waye a cikin mutane kowa hankali manzo Allah yace aktharuhum lil maut dhikra mutumin da ya kowa tuna mutuwa wanda mutumin shehi kowa hankali a cikin mutane sannan kuma wa aktharuhum lima ba'dahu isti'dadan sannan wanda ya kowa kimtsi abinda zai biyo bayan mutuwa yana tuna mutuwa yake wannan abin yake tuka shi akan aikata ayyuka managarta saboda abinda zai biyo bayan mutuwa mutuwa dama dole sai an mutu to amma me zai biyo baya nan alamar tambaya take dan haka akyasun nas shine mutumin da ya tare wa Ubangiji subhanahu wataala ya zamanto yana tuna mutuwa ya zamanto yana ta yunkurin aikata ayyuka managarta dan ya ga cewa ya gyara goben shi wa amila lima ba'da al-maut wannan shi ake cewa al-aqil al-kayyis mutum mai hankali to waye al-ajiz kashashi shine man atba'a nafsahu hawaha mutumin da ya rika bibiyan son zuciyar shi wa tamanna ala Allah al-amani kuma yayi ta gurace akan Allah subhanahu wa ta'ala da haka dai mutun yi kokari aikata ayyuka managarta saboda karewa za kai karewa za mi gaba daya yanzu din rikicin da ake na abin da ya shahi tara dukiya ne abin da ya shahi mulki ne abin da ya shahi wani ne dukka za a zo a wayi gari kai kace ba a yi su ba ka allam tagna bil ams kai kace ajiya ba garin bane haka nan fatilka buyutu mahawiya bima zalamu Allah ce ga can gidajen nasu sun zaman to ga suna a rushe rihin na sama ya shiga cikin ginin a dalilin zalimcin da suka ma kansu na hanyar sabawa Allah subhanahu wataala da haka mutun ya aikata alheri tun kafin damar da kake da takubci ubangiji subhanahu wataala ya tursasa zukatan mu akan aikata ayyuka managarta mallan ya ci gaba da cewa yuhasibuhum bima sha Allah zai muwa mutane hisabi da abin da ya ga dama fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir Allah zai sa a yi hisabi na ayyukan mutane wasu aljanna wasu gidan wuta da haka fannasu ala aqsamin mutane kashi ne daban-daban minal mu'minina man la yuhasabu akwai wanda ba za a mashi ma hisabin ba fa yadkhulul jannata bila hisabin wala azab zai shiga aljanna ba hisabi ba azaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabban shi yake cewa daga ciki akwai mutane akwai mutu a cikin al'ummar shi akwai mutum 70,000 waɗanda za su shiga aljanna bila hisabin wala azab ba hisabi ba azaba sai manzo Allah tashi sai shiga gida fa bada annas yadukuna lailatahum fa bata annas mutane suka yi dare farai yadukuna lailatahum suna ta kirdado a cikin wadannan nasu wadannan mutanen su wane ne karshe dai manzo Allah yake ambata musu cewa su ne mutanen da la yatatayyarun wala yastarqun wa ala rabbi mitawakkalun su ne mutanen da ba sa ruqya ba sa canfi ba sa kaza kuma sun dogara ga Allah haƙiƙanin dogaro manzo Allah ce waɗannan za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba sai wani chap daga cikin sahabbai ya miƙe yace ya rasulullahi ud'ullah ya maki Allah ka roƙa min Allah an yaj'alani minhum Allah ya sanya ni a cikin su manzo Allah yace ukasha anta minhum kai kana cikin su to kaga anta minhum kai kana cikin su ya salam dan Allah ka sawara ki sawara kai imagine in yi imagine mu imagine mu gani wai a ce kai ne wannan magana ta huto daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa kai kinnan zaka shiga aljanna ba hisabi ba azaba jin dadin baya musaltuwa farin ciki baya musaltuwa a dalilin haka kaga ai bai kamata ba kowa ya kasa a guyuwa ai kai ma sai ka zaburo ka ce ba ki Allah ni ma a roƙa min Allah sai wani zaburo yace ya makin Allah ud'ullah an yaj'alani minhum sai manzo Allah yace sabaqaka biha ukasha yace ya makin Allah ni ma roƙa Allah ya sanya a cikin su manzo Allah yace addu'ata wa ukasha ya riga yi ka akanta sai manzo Allah ya rihe wannan kofar to daka a cikin musulmai akwai wadanda za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba Allah sanya mu a cikin su sannan kuma abu kaso na biyu man yuhasabu hisaban yasira akon da za mu sakamako sa sauka kai tsaye kuma su wuce gidan aljanna daga cikin mutane kuma akwai man yunaqashul hisab akon wanda kuma za a caza shi imana wanda za a mashi me ake kira sanka imana duk aikin da ya aikata za a mashi hisabi a cikin waɗannan ayyukan gaba daya shine manzo Allah yake cewa man nuqisha alhisab uziba duk mutumin da aka mashi irin wannan hisabin na kiki da kiki to wannan mutumin tabbas sai azabtar da shi kuma kowa a tambaye kan shi ni in tambaye kaina kai ma ka tambaye kanka a ce za a maka hisabin kiki da kiki duk abin da muka aikata a ce duka sai an mana hisabin su kaga babu zancen kai labari to Allah laddafa mana ya sanya mu daga cikin kaso na farkon ko kuma kaso na biyu ko wanda ba za a musu hisabin da azaban ba gaba daya ko kuma wanda za a musu hisabi wanda yake sassauka sannan kaso na hudu shine al-kafiru kafiri wanda shi la yuhasab ba za a ma mishi wani hisabi ba irin hisabi na muwazana bi mana na zo auna wannan ginshi kawai dai ana mishi hisabi na taqrir ne bi mana kai kaza an yi kaza kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza dalilin haka aikin ka gaba ɗaya kawai lalatacce ne to Allah kiyaye to da haka malai yake cewa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wannan kuma haka Allah ya ambata yace wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi sai yace fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir mutane kashi biyu ne imma wuta imma aljanna akwai wanda za a zo aikin su da aikin alherin su da aikin su wanda yake na banza zai zamanto kan ma'ana 50-50 kowanne sankan zunubin shi kashi 50 cikin 100 ladan shi kashi 50 cikin 100 to wannan su ake cewa ɗan tozon larafi kuma shi ma wata ilmudda ce ilkarama za su zauna a wannan manzilan na tsakanin wuta da aljanna ƙarshe kuma Allah ya kai su gidan aljanna kai tsaye to gida ne guda biyu ne immal janna wa immal nar maliki cewa sannan wa yaqulu sai ubangiji ya faɗa li sa'iril khalqi game da sauran halittu mimman lam yukhlaq lil baqa daga cikin waɗanda ba halice su dan su dawoma ba har abada an tayar da su gobe kiyama irin dabbobi da sauransu sai an musu hisabi an kare sai a ce kunu turaba ka duba aikin da yake gaban mu hatta da akuya mai kaho idan ta tunguje akuya mara kaho wannan tunguzon da ta yi mata sai gobe kiyama an tada su akuyan mara kaho Allah ya mata kaho ta rama wannan tunguzon da wannan akuyan mai kaho ta mata a lokacin tukun Allah sai ce kuma ku zama kasa dabba akuya tumkiya rago saniya dabba wadda ba hankali gare ta ba amma saboda adalci na Ubangiji subhanahu wataala to ina ga kai dan adam da kake da hankali kake da tunani aka sabka maka alqur'ani aka turo manzo ya kara maka bayani abinda qur'ani ya kumsa kaga tabbas anta min babi aula daka wallahi wajibi ne mutum ka rika lissafa abinda zai ji ya zo rayuwar nan ba wani abu wanda yake kata tare da ita kaga kai talaka bawon Allah wanda ba ma komai gare ka ba to ta bangaren mulki ko ta bangaren dukiya duk yanda mutum yake ji da mulki yana iya tahiya duk yanda mutum yake ji da dukiya yana iya tahiya duk yanda mutum yake ji da shi dan gidan su wani ne yana iya tahiya la tughadir saghiratan wala kabira ita mutuwa bata bar karami ba bata bar babba ba bata kaura cewa kowa tana tare da kowa in kaga baka tahi ba ban tahi ba mu tahi ba kawai lokacin mu ne bai ba to haka me zai hana dan adam yi amfani da wannan daman da muke da a yanzu mu aikata aikin alheri tun kafin rishin daman ya zo kuma tabbas zai zo yaushe zai zo ba kuma wanda ya sani wani abu ne wanda yana bibiyan kowa yana kan kowa yana wuyan kowa lokaci kawai ake jira haka daman da muke da mu yi kokari kowane lokaci ko da mun yi da rafi mun bar hanya mu yi kokari mu rika mai doka mu iya cikin halin diya mana garta da Allah ya ambata cewa su ne waɗanda idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dhunubihim suka saba wa Allah suka tuna girman Allah suka tuna Allah sai su nemi gafarar zanuban da suka aikata a wajen Allah subhanahu wataala gabata ga malaiki cewa wal mu'min wal imanu bil qisas yawm al qiyamati bain al khalq kullihim bani adama was siba' wal hawam hatta lil dharrati min al dharra hatta ya'khudha Allah azza wa jalla li ba'dihim min ba'd li ahli al jannati min ahli al nar wa li ahli al nar min ahli al jannati wa li ahli al jannati ba'dhum min ba'd ولأهل النار بعضهم من بعد مالك يتشوى والإيمان واجبين من إيمان لكساسي كساسي شين راموان دزا أما قوة يوم القيامة قوبة قيامة بين الخلق كلهم سكان حلتو قبادة بني آدم يان آدم ني والسباع أبن دي شاهي دبو بيني والهوام وام زاكي كو دبو بيني اتحال دبو بيني سوكي دقاه هو قداه دو waɗannan gaba ɗaya kulluha tub'asu lil qisas gaba ɗaya za a tayar da mu da dabbobin da kowa saboda ai mana qisasi ba na ai qisasi a san duk wanda ya aikata wani abin da ba daidai ba akan haƙƙin wani to lalle tabbas ubangiji subhanahu wataala sai ya rama wanda aka wanda ya zalunta na Allah zai bashi da aka zalunta Allah zai bashi dama wannan zaluncin da aka mishi ma ya rama hatta dharra li dharra hatta da meke kiran shi da suna an tururuwa da ita da irwata tururuwa ba'dhuha min ba'din shashan su akan shashi mana kankanan dabbobi su kiyashi su tururuwa su ma akwai wannan damar Allah subhanahu wataala baya la yuqirru zulma abadan Allah baya tabbatar da zalunci har abada su ma Allah zai tayar da su su ma a musu kisasi wanda ta zalunci wani tarama wanda aka zalunta tarama ayi su daga ba kuma Allah ya ce musu kunu turaba sannan su diyan adam abu na horko da za a fara yin hisabi a bangaren da ya shahi haƙƙi na mutane a bangaren da ya shahi haƙƙin mutane tsakanin su da junan su ba haƙƙi tsakanin su da Allah ba abu na horko dossier na fara da za a bude shine za a bude shi akan jini waye zubar da jinin wani duk wanda ka kashe sai ya kamo kwalak ka gobe kiyama ya kai ka gaban Allah ya ce ya ubangiji tambayi wannan bawan naka me yasa ya kashe ni kaga kisa ba karamin hatsari bane ba karamin matsala bace ba dan haka za a zo a bude malaf na jini wannan abin da ya shafi huquq kenan sannan kuma abin da ya shafi haƙƙin Allah kuma sallah za a fara tambaya to wannan shine abin da malaki ambata mana ana hatta ya akhuza Allahu azza wa jalla hasse Allah ya sakantawa waɗannan halittun gaba daya li ba'dihim min ba'din shashin su akan shashi wanda suka zalunta dole sai an zo an rama wanda aka zalunta sai su rama li ahli aljannati min ahli annar hatta mutanen da suke gidan aljanna za a bi musu haƙƙin su ga wanda suke cikin gidan wuta sannan kuma wali ahli annari min ahli aljanna kuma ko da dan aljanna ne kai in akwai wani haƙƙin wani mutumin da ko a gidan wuta yake to shi ma wannan haƙƙin nashi sai Allah ya rama mishi wali ahli aljannati ba'dhum min ba'd su ɗan aljannan shashin su akan shashi duka ya aljanna ne ku amma kuma lawani ya ma wani kaza wanda shi ma sai Allah ya bi sai Allah ai Allah ya sa arrama wal ahli annari ba'dhum min ba'd sannan ɗan wuta su ma a tsakanin su wannan yana wuta wannan yana wuta wannan ya ma wannan kaza sai ya rama ka duba yanda adalcin ubangiji subhanahu wataala Allah yake tabbatar da shi yanzu a irin wannan yanayin dadam sai yazo ya ce yayi zalunci kuma so yake ya wuce salim alim silat kan ba ai komai ba haba Ubangiji subhanahu wataala ya halicci duniyar nan ya halicci duk wani abin da yake cikin duniyar nan a daidai lokacin da yake cewa inni haramtu zulma ala nafsi na haramta zalunci a kaina sannan waja'altuhu bainakum muharraman na sanya zalumcin nan haramun ne a tsakaninku kudiyan adam dan haka jan hankali zuwa ga kowa Allah ce fala tazalamu kar ku zalumci kai da baka halicci kowa ba baka mallaki kowa kai ma haka kazo da kazo duniyar ma haka kazo zallanka daidai da kyalle baka ruko kazo da shi ba alaman cewa da karshen fakarci da talauci tuhahi ma babu a jikinka haka kazo ginin duniyar nan duk abinda ka mallaka ka mallake shi a nan ne duk abinda ka samu ka same shi a nan ne ko mulki ko abinda ya shafi dukiyar to kai kokarin yin abinda zai zama to maka gata a gaban Allah amma ya zaman to a kai ku kuke kade inda ba gaba ku ne masu kudi ku ne masu mulki abinda kuka ga dama za ku yi abinda kuka ga dama lalle a gidan duniya amma ku rubuta ku ajje za ku je kuma ayi abinda aka ga dama akan ku ran da Allah ya tabbatar da wattaqu yawmun turja'una fihi ila Allah ta tabbata akan ku da aka dada mai bi a hankali wani abin da ya shahi siyasa abin da ya shahi shugabanci abin da ya shahi dukiya abin da ya shahi dangantaka kari ya raba ka da Allah kuskure ne ka ce ai haraka kaza ba Allah a cikinta yo kai me yasa kuka cikinta to harakar da ba Allah kai kuma ina ruwanka da ita ha kai a matsayinka na mai imani duk abin da zaka yi wajibi ne ka riƙa duba abin da addinin yake umarni akai abinda yana tahiya da manohin na addini amma kawai ka zo ka ce ai ga wani abu ai ba ruwan Allah ba amma magana a ce a ka magana Allah a ciki malai ci gaba da cewa wal ikhlasu amali lillahi ya daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa ikhlasu amali lillahi yin aiki dan Allah. Allah ya kuna fihi shirkun, kada zama akwai shirka. Me yasa? Li anna Allah la yaqbalu min al-amal illa ma kana khalisan li wajhihi. Allah baya karbar aiki sai aikin da akai dan shi. Aikin da akai dan shi. Ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. Abinda aka umurce mu akai shine mu dayanta Allah. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي الا ليوحدون sai dan su dayanta ni dayanta Allah a cikin bauta shine babban abin da yake wajibi akan kowanne daga cikin musulmai namiji ko mace in kana so aikin ka ya samu karbuwa dole zaman to akwai ikhlasi dan Allah kar kai dan wani ya ji haushi kar kai dan wani ya ji dadi kar kai dan wani ya yabe ka kar kai dan wani ya kushe ka kar kai dan wani ya baka wata manfa'a dunyawiyya kar kai saboda kawai kai dan Allah to yi dan Allah na kuma gogurmaya ce wanda dan adam ba zai huta daga cikin ta ba har sai lokacin da ya bar duniya shedan yana zuga ka kana hawan ya za ka takaita abun ya zaman to kai shi dan Allah ne yana hawa ya jayo maka ya jiho maka riya zuciyarka ita ma tana hawan ya za ta tabbatar da kai to gogurmaya ce tsakanin kai da zuciyarka da shedan akan ya za a yi ka tsayu akan abin da yake daidai su suna hawan safke kai kuma kai doge ka jure ka tabbatu kai tajaddada niyyarka a cikin aikin da kake aikatawa akan cewa aikin nan kana yin shi ne dan Allah kana neman ladan abin da kake yi a wajen Allah sharadi na biyu na amsan aiki shine almutaba'a wal amalu bis sunna ay al amalu bis sunna bi an yakuna al amalu muwafiqan li sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallama fala yakunu fihi bid'atun ya zamanto aikin ka yayi daidai da shari'ar da annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya zo yi bayani akan ta babu bid'a ko kage a cikin abin da ya sha addini misali a ce annabi bai sa abin ba amma kuma a yau ku kuna yi kenan yau kuna yi kun yi manzon Allah sanin Allah ne ko kun yi manzon Allah sanin addinin Allah ne da haka wajibi ne mutum mai imani kula da waɗannan abubuwa a lokacin da ka tashi yin aikin da kake neman ladan aikinka a wajen Allah to ladan aiki a wajen Allah baya tabbata sai da ɗaya daga cikin sharuɗa guda biyu ko na farko ya zamanto kai dan Allah na biyu kuma ya zamanto an samu almutaba'a bi ma'ana wannan aikin akwai goyon bayan alqur'ani ko hadisi akan wannan aikin naka to wannan shine abin da yake wajibi sannan kuma akwai abubuwa da yawa da suke taimakawa mutum akan abin da ya shafi ikhlasi wanda mutum yayi kokarin boye aiki gurgurdan hali yana ɗaya daga cikin abin da ke taimakawa mutum yayi ikhlasi hutowa a gaban al'umma a gaban jama'a da sauransu yana ɗaya daga cikin abubuwan da ba a ce laifi bane ba amma ana buƙata mutum a lokacin da zai irin waɗannan ayyukan kuma dole sai ya taka tsantsan amma misali yanzu irin cikin tsakiyar dare wanda kuke rayuwa da su cikin gida guda mutakaila ba su sani ba ka ja jiki kin ja jiki ka tashi ka aikata wasu ayyuka tsakaninka da Allah kaga wannan akwai yiwuwar samun ikhlasi da yawa a cikin sama da abin da zai zamanto akan ala ayunin nasi Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki mali ya ci gaba da cewa war ridha bi qada'illahi wajibi ne mutum ya yi imani ya yarda da abin da Allah ya kadarta abin da ubangiji subhanahu wataala ya kadarta a gare ka wajibi ne ka yarda wannan iya ɗaya daga cikin rukunai na imani wanda yake mai wajibi ne ga dukkan mutum mai imani yarda da kadara ta ubangiji kadaran nan kuma kala biyu ce akwai mai dadi akwai marar dadi mana akwai alheri akwai sabanin ta kishiyar alheri to wannan kowanne ɗaya daga cikin guda biyun nan wajibi ne mutum mai imani ya zamanto yayi imani da su an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kadara na alheri ne ai abinda ake bukata shine an ta اعتقد بان الله قدر الاشياء ubangiji ya sheke kadarta abubuwa wa qadaha kuma yake zartar da su tun ma kahin kai ka zo duniya an kadarta cewa mai kudi ne kai ko talaka ne kai mai ilimi ne ko kuma jahili ne kai mai kaza ne kai ko kuma mara kaza ne kai dukkan komin tafasil da detail na rayuwar mu gaba ɗaya iya rubuce haka mutum mai imani ya yarda da abinda kai dai ka tashi kai abin da ya kamata na sababi sannan bada an kuma wannan yana hannun ubangiji subhanahu wataala ubangiji subhanahu wataala yake cewa ma asaba min musibatin fil ardi illa wala fi fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha in dhalika ala allah yasir kusani cha ba wani abin da zai faru na musiba a ban kasa face wala fi anfusikum ko kuma wani abin da zai same ku na musiba a karan kanku illa fi kitabin face iya nan iya rubuce a cikin wannan littafin na allahul mahfuz ubangiji subhanahu wataala harkon abin da ya halitta shine alqalami da ya halitta alqalamin nan sai ya umurce shi bi an yaktuba bima huwa ka'inin ila yawmil qiyama ya rubuta abin da za a yi tun daga harkon duniya har zuwa karshen ta laka duk abin da kaga ya faru min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika ala allahi yasir laka mutun yayi imani da abin da ubangiji subhanahu wataala ya kaddarta mishi sawa'u ne zaman to alheri ne ko kuma zaman to kishi yatta ce wajibi ne mutum mai imani ya dangana yayi ruko da wannan abu wanda wannan iya ɗaya daga cikin abin da zai tabbatar da imanin mutum ga Allah subhanahu wataala sannan malai ya ci gaba da cewa wasabru ala hukmillah mutum yayi hakuri akan abin da ubangiji subhanahu wataala ya hukunta gare shi abin da Allah ya kaddarta maka wal imanu bi aqdarillahi kulliha khairiha wa sharriha hulwiha wa murriha mutum yayi imani da abin da Allah ya kaddarta a gare shi kulliha gaba daya khairiha alherin kadaran nan wa sharriha ko kuma sharrinta hulwiha abinta kadara take da dadi wa murriha ko kuma kadara da take da daci duka dole mutun ya jure yayi imani ibtila'i ne in alherin ne ma ibtila'i ne in ma shar in ma sabanin shi ne shi ma ibtila'i ne ubangiji subhanahu wataala ya halicci ma mutuwar da rayuwar gaba daya allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala waye zai kyautata aiki sawa'un ka zama mai kudi ko ka zama mai mulki duka ibtila'i ne jarrabawa ce ka zama talaka ka zama mara ba mai mulkin ba duka jarrabawa ce shi talakan jarraba shi ne Allah yake zai yi hakuri shi mai kudin shi ma jarraba shi ne Allah yake zai abin da ya kamata da kudin daga cikin labarin da ake badawa haka ba wani sanadi gare shi ba an ce wani mutum jigari yana da mahaukaci da ala'i bi ikhtisar yani an zo juma'a sai liman bai zo ba sai mahaukaci karab sai hausa mambari da hausa mambari committee masallaci za su sabko shi sai wakilin na committee sai ya ce a kuya da shi sai mahaukaci ya dauki magana yace alhamdulillahi alladhi khalaqakum min ithnain godiya ta tabbata ga Allah da ya halicce ku daga bangarori guda biyu yace ja'ala minkumul aghniya Allah ya sanya masu kudi a cikin ku wal fuqara kuma Allah ya sanya talakawa a cikin ku sai yake cewa fala ghaniyukum shakara wala faqirukum sabara masu kudin da Allah ya a cikin ku ba su ma Allah godiya ba ta hanyar kullum jaje suke yaya kasuwa ya riga kai abin ba dadi kaza 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 jajiri ko kuma a dauki kudin ai abin da bai kamata ba da su sai ce wala faqirukum sabara shi kuma talakkan da Allah ya dora mishi talauci ya ki hakura da talaucin kullum jaje yake yana kai karan Allah zuwa ga bayi yanzu dai hado wannan abubuwan guda biyu sai ce qumu ila salatikum yake cewa la'anakumullahu jami'an qumu ila salatikum yace Allah ya la'ance ku gaba daya tunda ku wasu kudin ba ku yi godiya ba ko kuma talakkan ba ku yi hakuri ba yace ku tashi zuwa ga sallarku wajibi ne mutum mai imani ya hakura ya dangana game da abin da Allah subhanahu wataala ya kaddarta a gare shi duk da abu ne wanda lalle lasiyama kadaran take sabanin alherin tana da wahalan jurewa amma jure wannan to zai tabbatar da bawa akan imanin shi ga Allah subhanahu wataala ya zamanto imani ne riƙiƙe sannan malaki cewa wal imanu bima qala Allahu azza wa jalla wajibi ne mu yi imani da abin da Allah subhanahu wataala ya ambata mana قد علم الله ما العباد عاملون الله اكبر حقيقه الله مي غرما دا بوايا يا سان ابين دا باي سكي ايكتاوا كو زاس ايكتا ما تنكن مو ايكتا الله سان زامو ايكتا سنن كوما والى ما هم صائرون وبنجي سبحانه وتعالى يا سان ابين دا تلكا ونن سكي عفوا باين نن سكي كايوا زوا غريش لا يخرجون من علم الله ba yanda za a yi a ce ga munan yau mun huta daga cikin ilimin Allah subhanahu wataala wala yakunu fil ardina was samawati illa ma alima Allahu azza wa jalla babu wani abin da ke cikin sammai da kasai gaba daya sammai guda bakwai kasai guda bakwai face yana karkashin ilimin Allah subhanahu wataala Allah mai girma da buwaya alima ma kana wa ma sayakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun wannan duka yana cikin ilimin Allah mai girma da buwaya naka wajibi ne mutum mai imani ya tsoraci Allah wa yuhadhirukumullahu nafsuhu Allah yana tsoratan muku da kanshi ma'ana Allah yana jan hankalinku akan a zuwa aikata ayyuka managarta wanda shine abin da zai kai dan adam zuwa ga samun tsira a gobe kiyama. Sannan mali ci gaba da cewa wa ta'lam, ka sani cewa kai annama asabaka, duk abin da kaga ka samu a cikin rayuwa to wannan abu lam yakul li yukhdi'aka, dama Allah bai kadarta abin zai kuskure maka ba. Wama akhta'aka, kuma duk abin da ya kuskure, wama akhta'aka, duk abin da ya kuskure maka a rayuwa baka same shi ba, to wannan abu ka rubuta ka ajiye cewa lam yakul li yusibaka, dama Allah bai kadarta zaka samu abin ba. Wala khaliqa ma'a Allah azza wa jalla, babu wani mai halitta tare da Allah mai girma da buwaya. Ubangiji subhanahu wata'ala shi ya halicci kowa, shi ya halicci komai, dan haka babu wani wanda ya halitta wanda yake tarayya da Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin waɗannan abubuwa. Dan haka mutum mai imani yayi kokari ya imanin cewa lalle duk abin da ya ga ya samu to Allah ya kadarta zai samu ne. Kai dai abin da ake bukata a gare ka shine ka tashi ka dauki sababin da ya kamata ka dauka, bi mana abin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya kadarta a matsayin abin da za a dauka a matsayin sababi, to ka dauki wannan abin a matsayin sababi, kar ya zamanto ka barar da wannan abu saboda wani abin da bai takara kare na rayuwa ba. Mana kai hakuri, kar ka shiga, misali za ka ga mutum ya shiga bokaye, ya shiga wanene, shi dole sai yayi kudi ko da makamancin wannan, a bashi wasu wurin da ya rika kiran aljannu da sauran abu makamantan wannan. Lalle mutum mai imani ya hakuri da abin da Allah ya kadarta. Kai dai kakka zama kasulu, kakka zama farisi, ka tashi kai abin da ya kamata a lokacin da ya kamata. Abin da Allah ya kadarta za ka samu, tabbas sai ka same shi. Abin da kuma Allah bai kadarta za ka same shi ba, duk yanda za ka nuna zalama da hadama wallahi ba za ka same shi ba. Ubangiji subhanahu wataala ya shirya da mu karantar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita bi hadal qadri kifaya insha Allah. Kenan sai a sati mai zawa sai mu hadu a cikin darasi na 11. Abinda muka ji na aiki Allah ba mu iko aikatawa, na bari Allah ba mu iko bari. Ubangiji subhanahu wataala biya mana bukatunmu na alheri gaba daya, dukkan wani abin da zai zama tsanani a cikin rayuwarmu Allah ya raba mu da shi. Allah ya shirya da mu, ya shirya da zuriyarmu, ya jikan mu, ya jikan mahaifanmu. Wannan al'amari da muke ciki na abin da ya shahi harkoki na siyasa da sauransu, Allah za a mana shugaba wanda yake managarci, wanda zai kula da rayuwar mutane, ya kula da addininsu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.